Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar Viewer Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muka sake dawowa a shirin mu na karfe 9:30 a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan a gogon Ghana. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa majalisar dokokin jihar Jigawa ta kammala muhawara kan daftarin batutuwan da ake so a yi wa kuskure ma a kundin tsarin mulkin kasar inda suka amince da wasu suka kuma yi watsi da wani sashi.
Ba cikin 15 din wannan mun yadda a yanzu tara su wuce wanda muka yi rejecting batu ne na
za ku ji waɗannan batutuwa ne. Sannan yau za mu so ne ku kira ku bayyana ra'ayinku kan matakan da kuke ganin ya kamata gwamnati ta ƙara ɗauka wajen samar da tsaro a makarantu musamman ma na kwana a Najeriya da ƙasashe makwabta. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin yadda wasu masu fashi da makami suka miƙa kansu tare da makamansu. Sannan muna tafe da labaran wasanni. Amma da farko ga labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Rahotanni daga Najeriya suna cewa fiye da 'yan mata 'yan makaranta 90 a halin yanzu ba a san inda suke ba. Bayan da kungiyar masu tsatsauran aƙida ta Boko Haram ta kai hari a makarantarsu kwanaki biyu da suka wuce a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Mutanen da suke da masaniyar lamarin sun ce ɗalibai 91 ne ba a gansu ba bayan an gama kiran sunayen ɗalibai a makarantar. Batun ɗaliban ya tada hankula da tsoron ko kungiyar ta Boko Haram ta yi garkuwa da su ne. Bayan da ta sace kuma ta yi garkuwa da 'yan mata 'yan makaranta kimanin 276 a ƙauyen Chibok a watan Afrilun shekarar 2014. Garkuwa da 'yan matan na Chibok ya janyo kungiyar tofin alatsi ne a duk faɗin duniya. Sata ce ta kai ga kafa masu raji da ake kira Bring Back Our Girls. Ya zuwa yanzu kusan shekaru huɗu bayan faruwar al'amarin har yanzu kimanin 'yan mata 100 ne daga cikin na Chibok ɗin ba a san inda suke ba. Ɗaruruwan ɗalibai daga makarantar sakandare ta Marjorie Stoneman Douglas da ke Parkland a Florida suka yi gangami a harabar majalisar dokokin ƙasar a yau Laraba a babban birnin jihar wato Tallahassee. Domin matsalan ba kan wakilan majalisar dokokin jihar sun tsaurara matakan siyan bindiga sati guda bayan afkuwar mummunan hari na harbin kan mai uwa da wabi a makarantarsu. Dan bindigar ya kashe mutane 17 a makarantar da ke Parkland, lamarin da ya tada zanga-zanga daga ɗalibai a Tallahassee da wasu wuraren a Amurka. Malamai da ɗan majalisa Shinshow sun shiga gangamin tare da ɗaliban, inda ɗan majalisar na jam'iyyar Democrat ya soki lamirin majalisar saboda ƙuri'a da suka kada a ranar Talata, da inda majalisar ta kita amince da haramta sai da bindigogi masu sarrafa kansu. Wakilan 'yan Republican ba su goyi bayan ƙudurin ba, yayin da 'yan Democrat suka amince. Ƙuri'a ta janyo kakkausan suka daga ɗaya daga cikin ɗalibai wacce ta tsira da ranta daga harin, mai suna Florence Yard, wacce ta yi tsokaci ga 'yan majalisar da suka ƙi amincewa da dokar. Ta ce, "'ya'yanku za su iya kasancewa waɗanda abin ya shafa, kuna da ƙarfin da za ku iya sauya wannan lamari, idan kuma kun ƙi sauyawa ba za mu ƙara zaɓenku ba." Ta faɗi hakan cikin kakkausan labasi wanda ya janyo sowa da tafi daga waɗanda suka halarci gangamin. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ƙasashen da ke kudu da yammacin Sahara a Afirka suna ci gaba da zama ƙasashen ƙarshe a fagen ƙididdigar ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa da ake kira Transparency International. Somalia da ke gabashin Afirka wacce take fama da tashe-tashen hankula ta riƙe matsayinta na ƙarshe tsawon shekaru 12 a jere. A zaman ƙasar da tafi kowace koma baya a maizanin cin hanci da rashawa cikin ƙasashe 180 da aka ji ra'ayoyinsu kan hakan. Binciken ya gano cewa fiye da kashi 2-3 na ƙasashen da aka yi binciken a kansu sun samu maki ƙasa da 50 cikin 100, da galibi sun samu maki 43. Mafiya yawan ƙasashen na Afirka na samun maki 32 ne. Babu wata ƙasa da taɓa samun maki 100 bisa 100. New Zealand ita ce ke kan gaba da maki 89, a yayin da ƙasar Somalia ta samu maki 9 kacal. Jami'ar kungiyar mai kula da shiya ta kungiyar ta Transparency International Africa ta Kudu, Kate Muwoki, ta ce babu mamaki na marin ya sauya a nahiyar ganin yadda kungiyar hada kan kasashen Afirka da kuma wasu daga cikin manya-manyan shugabannin musamman shugabannin kasashen da ke da karfin tattalin arziki a nahiyar Najeriya da kuma Afirka ta Kudu suka dauki batun tsaftace gwamnati da muhimmancin gaske. Babban sakatare na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yayi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ta amince cikin gaggawa shirin tsagaita wuta na kwanaki 30 a duk fadin kasar Syria da taimakawa mutane 1400 mazauna gabashin wuta da aka yi wa kawanya wadanda yace suna cikin azaba a doran kasa. A shekarar da ta gabata dai an ayyana wannan wuri a zaman ɗaya daga cikin wurare hudu da aka kira inda aka takaita ko hana yaki. A wata yarjejeniya da aka kulla da kasashe da ke goyon bayan shugaba Bashar al-Assad wato Rasha da Iran tare da Turkiya.
Nazir Ahmad Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Farko wasu masu fashi da makami a birnin Agadez da ke jamhuriyar Niger sun mika kansu tare da makamansu bayan wani yunkuri da masu shiga tsakani suka yi. Daga Damagaram ga rahoton da Tamar Abari ta aika mana.
Mun aje ba kamar saboda musamman lahiya kuma abin da muke so ga iko ya faɗo mutane mu da suke cikin kaso saboda abubuwan ga mu tunaiwa akwai abin da zamu san da shi iko bai san da shi ba
mu aje abubuwan wannan saboda mu samu lahiya kasan mu shi ma ya samu lahiya abubuwan wanda ba kasa wanda ba ya so mu ma ba mu san su muna neman alhurma akwai abokan mu da suke kaso. Wasu suna da lehi, wasu ba su da lehi.
Wasu ƴan fashi kenan da suka mika makamai a jihar Agadez inda suka ce za su kama a yi ayyukan ci gaban ƙasa da su. Kanal Agali Barka wani tsohon ɗan tawaye ne shine kuma mai shiga tsakani tare da kira a dama da waɗannan matasa a cikin harkokin tsaron ƙasa.
Shine yau muka dauka mataki insha Allahu abinda duka zai kawo alheri cikin jihar na Agadez. Mun yi niyya duka za mu yin shi tare da su, tare da governor, tare da force da lardar, tare da justice namu.
Ministan kasa Bazoum Mohammed shine ya jagoranci karbar makaman a jihar ta Agadez.
Akwai mutanen da suka yi aiki suka nuna musu cewa da ba su da amfani cikin wannan aikin da suke yi, so masu mai da wannan makamai kuma mu ba su afuwa kuma mu yi kokari mu samu musu aiki.
Ina makomar waɗannan matasa ta la'akari da afuwar da suka nema?
Da yake ba su da dosiye a justice sai a musu afuwa ita ce doka.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To idan muka leƙa jihar Jigawa a Najeriya kuma majalisar dokokin jiha ce ta kammala muhawara kan daftarin batutuwan da ake so a yi wa kuskure ma a kundin tsarin mulkin Najeriya. Inda suka amince da wasu fannoni sannan aka samu akasin haka kan wasu batutuwa. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri.
Bayan amincewa da daftarin tun a ƙarshen watan Disambar bara, majalisar dokoki ta ƙasa ta miƙa daftarin ga zauren majalisun dokoki na jihohin ƙasar domin su tafka muhawara. Jerin batutuwa guda 13 zuwa 15 ne ake buƙatar yi wa kuskurima a cikin kundin tsarin mulkin na Najeriya.
A cikin 15 ɗin wannan mun yadda a yanzu 9 su wuce. Wanda muka yi rejectin batu ne na wanda aka gindiya gononi kashe kuɗi kafin a yi budget daga wata 6 a da shi wata 3. Mu a majalisar jihar Jigawa ba mai da ba a mai da shi wata 3 mun yadda a bashi akan wata 6 ɗin nan da yake. Na gaba kuma akwai national autonomy da local mun ajiye shi muna so mu ƙara tuntuɓar masu ruwa da tsaki da yawa don mu samu matsaya kwakwara guda. Wanda in aka dauke ta to an san ba wanda aka zalunta.
Honorable Sani Istiyaku Gumel kenan shugaban masu rinjaye na majalisar dokoki ta jihar Jigawa. A shekarun jiya Litinin ne dai aka ruwaito shugaban majalisar dattawan Najeriya Santa Bukola Salaki na cewa batun gudanar da sauye-sauye ga kundin tsarin mulkin kasar na samun kulawa da ta kamata daga zauren majalisun dokokin jihohin kasar. To amma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano ya ce akwai al'amura guda 3 da majalisun dokokin da jihohi ya kamata su bai wa kulawa ta musamman.
Abin da ake kira long tenure system, dokar mallakar filaye. A yanzu gwamnatoci suna da hannu tun asali Turawa ne da suka zo suka tarar a arewa saboda tana hannun ƙasa tana hannun hukuma. to sun fi samun saukin yin abubuwan ci gaban kasa kamar titina da sauran gine-gine. Na biyu da ya kamata su kula da shi wato zancen a ce kowa ya rike arzikin da Allah ya bashi a bangaren sa. Kada mu tafi ido rufe cewar ayi, kada kuma mu tafi ido rufe cewar kada ayi. Abu na uku wanda yake da muhimmanci shine maganar kananan hukumomi. Majalisun Arewa yana da kyau su lura da cewar kananan hukumomi su ne gatan Arewa.
Bisa tanajin dokokin Najeriya dai sai waɗannan kudurori guda 15 sun sami amincewar kashi 2-3 na yawan majalisun dokokin jihohi guda 36 na Najeriya kafin a kai ga zartar da sauyin da ake muradi a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gefe daya a yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan matakan da kuke ganin ya kamata gwamnati ta ƙara dauka wajen samar da tsaro a makarantu musamman ma na kwana a Najeriya da kasashe makwabta. Lura da abin da ya faru a makarantar ƴan mata ta Dafci dake jihar Yobe. Kafin mu bude layukan mu, mu ci gaba da shakatawa da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To kada amanta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mun samu kiran mu na farko daga jihar Niger. Wane ne kan layi?
To daga Tangamakiri ne, sunana Muhammad Ahmad Usman Tangamakiri, karamar hukumar Rafika Gara jihar Niger.
To muna jin kamalan Muhammad.
To alal hakika gaskiya jama'an tsaro suna kokari musamman sojoji, yan sanda da yan sakai. Sai dai yadda zamu ƙara ba su ƙarfin gwiwa da ƙarfin gwiwa a game da kula da tsaro. Sai mu jama'a al'umma mun sa ido kuma mun taimaka da bada rahoto akan duk inda muka ga abin da ba daidai ba ku sanar da su, amma su kadai ba su iya cimma nasara 100% sai tare da sa hannun farar hula. Muna fata kuma Allah ya ba mu lafiya a wannan kasa. Muhammad Ahmad Usman Tangamakiri, karamar hukumar Rafika Gara jihar Niger, tashi lafiya.
Muna godiya Muhammad. Muna jihar ta Niger har ila yau. Wane ne akan layi?
Kana magana da Balami wanke hula daga Ushishi.
To muna jin ka.
Ke tsare Najeriya.
Muna jin ka Malam Bala.
To a gaskiya jana tsare mu wallahi suna kokari iya kan bakin su, suna bakin ne din sai su kare mutunci ka san nan. Ko ba haka ba? Ke yana da kyau su kuma al'umma su ci gaba da ba su haɗin kai da shawara da duk abin da suka gani wani ba ko wanda shi wanda bai dace ba su gaggauta sanar da jami'an tsaro. Saboda gaskiya jana tsare mu babu azurga da sai dai godiya. In ba din da taimako Allah da taimako ƴan sanda da ƴan sa kai ƙasa da jerar sojojin mu ba da duka sanin da misali ne muke ciki ba, kuma cewa shi ga Muhammadu Buhari ya kare masa kokari alawun su da abubuwa a kokin su a cigaba da kula masa da shi.
To muna godiya Malam Bala. Bari mu je jihar Sokoto. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin wa alaikum salam.
katare da Abdullahi Alarma Rugala Kali karamar hukumar shagari Jihar Najeriya.
To muna jinka Mal Abdullahi.
Sanda ma rashin bada hadin kai ga anihin ya jama'a kasa kike kawo wannan al'amari. Idan aka ga ba kwari jiya a gari sai ana cewa ya gaggawa a hada ma anihin jami'an tsaro. Mun dauki mataki a kai. Wannan shi ne yasa insha Allah a samu nasara a kan al'amari ko ne. Amma idan aka ce a bajana tsaro su kudi da aiki to bayan zai ha a cimma nasara ga al'amari. Saboda haka da fatan Allah ya ba mu lafiya a ƙasar Najeriya. Nagode, magana Abba da Ramurka da Kali.
Mu ne da godiya Mal Abdullahi daga Sokoto, Burmuje jihar Taraba. Wane ne akan layi?
Jibrin Abubakar Jarango.
To muna jin kamar Jibrin.
Yawwa, magana tsaro da ake kawo mu a Najeriya gaskiya jami'an da suna kokari yadda ya kamata. Sai dai mu a tsiriyoyin mu gaskiya da Taraba gaskiya akwai aiki da gawur a gaban shugaban gwamnatin jihar Taraba namu.
Alan Jibrin, muna magana kan yadda za a samar da cikakken tsaro a makarantu musamman ma na kwana. Lura da cewa za ka ga a wata makarantar suka ga an sa da tije ne kaɗai ke gadin kofar shiga makarantar.
Ita wannan kuma ya kamata ita hukuma ta duba ta gani an yi zo a ko da ɗan ƙasar gobe na ya kamata ibe su a kan tsare mai kyau ana biyan su. Za a taimaka insha Allah sai da ya kamata.
Kamara godiya kwarai Malam Jibril daga Taraba, bari mu je jihar Borno, makwabciyar jihar Yobe da aka kai harin Dafci. Wane ne akan layi?
Sunana Samuel Ladagu Wambio.
Yawo, to muna jinka Malam Samuel.
Wato gaskiya jama'a kusoro suna kokari akan abubuwan da suke faruwa. Amma a kasan mu irin na Nigeria da abin da yake faruwa za ka ji kamar yadda aka shigar da su har aka shiga aka kwashe suka fita ba a san ina aka yi da su ba. In an san ina aka yi da su ba a ji su ba, tunda muna da jami'ai, muna da security, akwai yan sanda, akwai sojoji, akwai other security agent. Sai ka ji an yi wani abu sai ka ji shiru, ba a sai a ce ba a san inda suka yi ba ko kuma ba a san a ina suke ba. So rokona ina so a kara sa hima daga federal har state da other security agents, mu kuma jama'a na gari da waɗanda suke waje su sa kai da kuma su sa kunne a kai labari ko report abinda yake tafiya wanda ba daidai ba ko kuma in.
Muna godiya Malam Samuel daga Borno, bari mu je Gombe. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Muna jinka Malam Ibrahim.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, muna jinka.
Yawa, batun wannan matsala na batun yan makaranta wadda aka sace a garin Dacci na jihar Yobe.
Kan yadda za a tabbatar da tsaro a makarantu.
Lallai wannan abu ne, lallai abu ne wadda ya dace, wadda ya kamata lallai hukumomi su kara zage dantse domin su ga yadda za a shawo kayan wannan matsala na tsaro wadda muke fama da shi a jihohin Najeriya da kasa baki da. Lallai kuma muna abdon Ubangijin Allah ya bayyana da su, idan wani kuma su ga Allah ya bayyana da su, Allah ya sa a samu nasara a duk inda suka shiga.
To muna godiya Malam Ibrahim daga Gombe, bari mu tsallaka can a jihar Kogi. Wane ne kan layi?
Daga dai wani shugaba ya nufi garin kudin da ake tiya.
Na Kogi sai ka dan daga murya kaman layi naka bi bana jin ka sosai.
Daga nan Kogi ta gane abu gina kwaje a
kwaje na kwaje. Yawa, na jin ka yanzu. Wane ne akan layi?
Jallo Umar Sakai ne.
Yawa, muna jin. To muna jin ka Malam Bello.
Abinda magudanu ne ke wazo daga cire a makarantun Najeriya gaskiya ya kamata gwamnati su.
Kaman layin Bello daga jihar Kogi ya katse ko ce ya tsinke, da fatan zai sake kiran mu, bari mu je jihar Kwara. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah, mai magana Bello Garba dina Sokoton Najeriya, mai blog da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
Wa alaikum salam Malam Bello dina. Yawa, muna jinka.
Ni ce ya kamata a dauki matakai na ganin cewa ana daukan matakai na kariya na ana daukan masu gadi masu inganci da kuma daukan jami'an tsaro ana tsare makarantun ne na kwana. Dan gaskiya irin sakaci da ake yi sai ga amsa, ni na ga makaranta wata ta kwana wadda an kasa wani natijo kuma da sanda ma'aikata, kaga irin wannan abubuwa wanda abubuwa na wanda ya kamata a kula da su. Mai magana Dalla Garba dina Sokoto Najeriya, nagode biyo.
Mune da godiya Malam Bello, bari mu je jihar Yobe inda wannan lamari na baya-bayan nan ya faru. Wane ne ya kallai?
Ana magana da Musa Audu ne daga jihar Yobe.
Yawo, to muna jin ka Malam Musa.
To ni shawarar da zan bayar ma gwamnati a gaskiya ya kamata jami'an tsaro su rika kula dukkan wannan makarantu. Saboda a gaskiyar magana ana sakaci wajen barin jami'an tsaro ma makarantu din.
Muna jin ka. To mana Lamun Gode Musa kenan daga jihar Yobe. Lambar da za a kira ita ce 2025 2655. Mun kuma buɗe layinmu ne domin ku ba da shawara kan matakan da kuke ganin ya kamata a ƙara ɗauka domin tabbatar da cikakken tsaro a makarantu, musamman ma na kwana a Najeriya da ƙasashe makwabta. Ga kira musamman daga Kaduna, wane ne ya kallai?
Assalamu alaikum, ni ne Balarabe Greti a Cikaji, sabon garin Najeriya.
To muna jin ka Balarabe.
Wato ni shawarar da nake so in bayar, ni ina so in ba da shawara ne ma makarantun kwana gaba ɗaya a ce an rufe su kawai ma a koma dai ana zuwa je kaka dawo kawai. Amma saboda ba a ɗaukan wani matakai da suka dace a kan ɗaliban, sai ya ga tsoho ne da sanda ma yana gadin makaranta. To amma shawarar da nake ba.
To amana afuwa Malam Balaraba, na so mu tattauna kan wannan shawara da ka kawo, amma lokaci ya kure mana, muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu so mu labarin wasanni ne da gasar Wafo Zone B rukunin mata da ke gudana a birnin Abidjan kasar Cote d'Ivoire, kasar Ghana da takwarorta na Nigeria Super Falcons. Mataimakin mai koyar da Accra House of Folk wasa Henry Wallentin Akisaran zai karbi aikin Frank Nuttall dan kasar Scotland din nan da Accra House of Folk ta yi hannun riga da shi dangane da zargin da ake ciwar yana da hannu dumu-dumu a transfer din wasu ɗan wasan Accra House of Folk. Ministan matasa da wasannin motsa jiki Isaac Kwame Isiama ya nuna damuwa ainihin game da jinkiri da aka samu na suma gasar league din kasar Ghana na shekara ta 2017 da 2018 a dalilin karar da Craigleith Olympics ta kai hukumar kotu. Mr. Siyama damu wannan nasa da ya biyo saduwar da yi ne da shugaba na hukumar da kuma magatakaddar wato hukumar kwallon kafar ta Ghana Mr. Kosiyantachi da kuma Mr. Isaac Edu domin samun cikakken labari game da irin hali da ake ciki. Tsohon mai koyar da Asante Kotoko wasa Joseph Emmanuel Sapon ya faɗa cewar Porcupine Warriors ɗin Kumasi Asante Kotoko da Edwana Stars za su iya yin wato su samu shiga zagaye na gaba na gasar da ake yi a wasannin da dasu yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Zai dauki shekaru masu yawa kafin kasar Iraki ta farfado daga barnar da kungiyar ISIS ta hardasa mata. Kasar ta samu gagarumin ci gaba, inji sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a wani taron kasa da kasa na neman gudunmuwa domin sake gina Iraki da aka yi kwanan nan a Kuwait. Gwamnatin kasar Iraki ta fiddo da wani tsari na shekara 10 na sake gina kasar, wanda kuma zai tallafawa burinta na inda kasar za ta kasance a cikin jerin muradinta karkashin wani mizani na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira Vision 2030. Shirin ya hada da garan bawul ga gwamnati da shirin yaki da cin hanci da rashawa, kwadaitawa masu hannu da shuni zuba jari, gudunmuwa daga hukumomin kasa da kasa domin sake gina ko farfado da tattalin arzikin kasar, da kuma dabaru na lokaci mai tsawo da za su girka kasar bisa turba da daidaito. Gwamnatin kasar Iraki tana daukar matakai na fada da cikawa cewa fukufa a bude take ta fannin kasuwanci ta wajen bunkasawa da kyautata yanayin kasuwancin, wanda zai taimaka wajen jawo hankalin masu zuba jari da za su dauki nauyin tafiyar ayyukan sake gina kasar. Amurka za ta tabbatar da gantaka tsakanin kasashen biyu karkashin yarjejeniya kan tsare-tsare da suka kulla. Dangane an samu galaba akan mayakan ISIS da daidaiton al'amura a Iraki, Amurka ta bada gudunmuwa ta fiye da biliyan 2 da miliyan 200 ga kasar Iraki ta fuskar tattalin arziki da tsaro tun shekarar 2014. Amurka a yanzu haka tana kammala cikakkun bayanai akan wani bashi na MFF karo na biyu don ƙara wani zuga kan nasarar da za ta shiga tarihi da dakarun suka samu cikin shekara uku da suka wuce. A wannan satin ma'aikatar tsaron Amurka ta bayyana ƙarin kusan dala biliyan 1 don ba da goyon baya da horo da kayan aiki ga dakarun Iraki a shekara mai zuwa. Bangaren kasuwanci mai zaman kansa cike da kuzari yana da matukar muhimmanci wajen samar da ayyukan yi da daidaito da ake bukata. Zai kuma samar da kuɗin shiga da za su taimaka wajen sake gina da kuma saka hannun jari a fannin kiwon lafiya, tsaro da fannin sufuri. Matakan samun kamfanoni masu zaman kansu masu ƙwari na buƙatar ɗaukar matakai masu tsauri da juriya, wanda daga baya kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, inji sakataren harkokin wajen Amurka Tillerson. Don farfaɗo da tattalin arzikin, Amurka ta baiwa Iraki bashi na dalar Amurka biliyan 3 ta hanyar bankin cinikayya ta Amurka. A lokaci guda kuma hukumar kula da zuba jari a ƙetare ta Amurka tana da ayyuka da take tafiyar da su daban-daban har biyar, yanzu haka da kuɗin su zai kai dala miliyan 250 a Iraki. Kuma tana nazarin wasu sabbin kudurori da ayyukan su za su ci kuɗi dala miliyan 500. Akwai babban aiki da ya rage nan gaba na sake gina ƙasar Iraki da sabanta tattalin arzikinta ya tafi daidai da zamani, inji sakataren harkokin waje Tillerson. Taimakon Iraki ta girka gwamnatinta ta 'yan ƙasa baki ɗaya, wacce ba ta da ƙumbiya-ƙumbiya, zai taimaka wajen gina al'umma da za ta magance tsatsauran ra'ayi. Wannan zai kawo ƙarshen ƙungiyar ISIS kuma zai nuna mata gazawarta da mummunar aƙidarta ta tarzoma. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wannan kuma shine labarin mu a takaice tare da Nazir Ahmad Hausawa.
Rahotanni daga Najeriya suna cewa fiye da 'yan mata 'yan makaranta kimanin 90 a halin yanzu ba a san inda suke ba, bayan da kungiyar masu tsatsauran aƙida ta Boko Haram ta kai hari a makarantar su kwanaki 2 da suka wuce a jihar Yobe dake arewa maso gabashin Najeriya. Mutanen da suke da masaniyar lamarin sun ce dalibai 91 ne da ba a gansu ba bayan da aka gama kirayar da kuma kiran sunayen daliban a makarantar. Batun daliban ya tada hankula da tsoron ko kungiyar ta Boko Haram ta yi garkuwa da su ne, bayan da ta sace kuma ta yi garkuwa da 'yan mata 'yan makaranta kimanin 276 a ƙauyen Chibok a watan Afrilun shekarar 2014. Ɗaruruwan ɗalibai daga makarantar sakandare ta Marjorie Stoneman Douglas da ke Parkland a Florida sun yi gangami a harabar Majalisar Dokokin Ƙasar a yau Laraba a babban birnin jihar Akwatuma wato Tallahassee, domin matsa lamba kan wakilan Majalisar Dokokin jihar sun su tsaurara matakan siyan bindiga sati guda bayan afkuwar mummunan hari na harbin kan mai uwa da wabi a makarantar. Dan bindiga da ya kashe mutane 17 a makarantar da ke Parkland, lamarin da ya tada zanga-zanga daga ɗalibai a Tallahassee da wasu wuraren a Amurka. Malamai da ɗan majalisa Shin Shaw sun shiga gangamin tare da ɗaliban, inda ɗan majalisa na jam'iyyar Democrat ya soke lamirin majalisar saboda ƙuri'ar da suka kada a ranar Talata, inda majalisa ta ki amincewa da haramta saida bindigogi masu sarrafa kansu.
To masu haro baki da abin da ya sauƙaƙe nan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji sabon aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Ina za mu da dinshi Nazir da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Levis Christian da ta hada mana shiri baki ɗinsa, sai injiniyan mu Zubair Muhammad Lalo ke cewa a kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.